sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya an kuma shiga sabo shekara lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Masu zanga-zanga sun killace tituna a yankin gabashin Khartoum dake Buri da kuma kusa da birnin Khartoum ta arewa inda suke amfani da duwatsu da rasan bishiyoyi da tayoyi inji wani dan jarida na kamfanin dillancin labarai na AFP. Sudan ta fada cikin rudani tun bayan da shugaban mulkin sojan kasar General Abdel Fattah Burhan ya kaddamar da juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoba tare da tsare Prime Minister Abdalla Hamdok. Amma yadda Hamdok kan aiki ranar 21 ga watan Nuwamba amma ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar ga magari yayin da masu zanga-zangar suka kyamincewa da alƙawuran da Burhan yayi na neman jagorantar kasar zuwa ga cikakken tafarkin demokradiyya. Shugaban kasar Amurka Joe Biden zai tattauna da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky gobe Lahadi idan Allah ya kai mu kamar yadda wani jami'in fadar White House ya bayyana jiya Juma'a kwana guda bayan da Biden ya tattauna da shugaban Russia Vladimir Putin kan rage tashashen hankula akan iyakar Ukraine da Russia. Biden ya shaida mini ma labarai a yammacin jiya Juma'a cewa ya saki jaddada wa Putin cewa matakin da Russia za ta dauka kan Ukraine zai janyo sanya takunkumi masu yawa da kuma ƙara yawan dakarun Amurka a Turai inda ake zaman dada a lokacin da Russia ke ci gaba da jajje ƙarin sojoji akan iyaka. Shugabannin Amurka da Russia sun yi musayar kashedi game da Ukraine a cikin wani tattaunawa ta waya ta mintuna 50 da suka yi a ranar Alhamis don magance ayyukan sojan Russia. Biden ya ce Putin ya amince da gudanar da wasu manyan taruka guda uku a wata mai zuwa da manyan jami'an kasashen don taimakawa wajen samar da wani kuriri kuma ya ce yana tsammanin cimma nasara a tattaunawar. Duk da haka ya kara da cewa na bayyana karar cewa hakan kawai zai faru ne idan Rashi ta rage tashin hankalin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duniya ta shiga cikin sabuwar shekarar 2022 yau Asabar bayan wata shekara mai cike da rudani da barkewar annoba wacce ke cike da sabbin takunkumi hauhau masu kamuwa da cutar tare kuma da fatan samun sauyi a gaba. Watanni 12 da suka gabata an samu sabon shugaban Amurka an kuma gudanar da wasannin Olympic na farko ba tare da 'yan kallo ba. Fatan kuma tafarkin demokradiyya kasashe irin su Afghanistan zuwa Myanmar da Hong Kong da gwamnatocin kama karya suka murkushe su babu labari. Amma yanzu annobar coronavirus ta shiga shekara ta uku wacce ta sake mamaye rayuwa ga yawancin bil'adama. Fiye da mutane miliyan 5.4 ne suka mutu tun lokacin da aka fara samun rahoton ɓullar cutar coronavirus a tsakiyar China a watan Disamba shekarar 2019. Daga ƙarshe sabuwar shekara na kawo sabon magajin gari a birnin New York da sabbin dokoki a yawancin jihohin Amurka 50. An zabi Eric Adams ɗan jam'iyyar Democrat a watan Nuwamba a matsayin shugaban birni mafi girma a Amurka. Ya gaji Bill de Blasio wanda ya yi wa'adi a matsayin magajin gari tun daga shekarar 2014. An tsage wani bikin rantsar da shi da aka shirya yau Asabar saboda karuwar yaduwar nau'in Omicron na cutar coronavirus. A ɗaya ɓangaren na ƙasar kuma birnin Seattle na samun sabon magajin gari shi ma Bruce Harrell zai karɓi mukaminsa a yau Asabar. Daga cikin sabbin dokoki da yawa da ke aiki a matakin jiha sun haɗa da ƙarin mafi ƙarancin albashi a jihohi da dama ciki har da California da Massachusetts da New Jersey da kuma jihar irin waɗannan dokoki sun samo asali ne daga dokokin da 'yan majalisar dokoki da gwamnonin jihohi suka amince da su kuma a wasu lokuta ƙarin mafi ƙarancin albashi zai fara aiki a mataki na tsawon shekaru da yawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu yi waiwaye abin da Hausawa ke cewa adan tafiya. Da yake yanzu shekarar ta kusan kawo ƙarshe, za mu yi bitar wasu shirye-shiryenmu na tubalin tsaro da muka gabatar muku cikin wannan shekara. A yau za mu waiwaye jihar Sokoto, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da tafka aika-aika. Honorable Idris Muhammad Gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar Sabon Birni ya mana ƙarin bayani akan yadda mutanen yankin nasu ke biyan 'yan bindiga daɗi miliyoyin kuɗaɗe don ɗaiɗai su zauna lafiya.
Yana da gari 52 waɗanda duk waɗannan garuruwa 'yan bindiga sun zo sun ada musu haraji. Kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman wanda ka sani cewa hasun ga su ma da kuɗi ne su ranbaɗawa su kidun wada, ga su nan su Nasarawa, Zango, Makuwana 1 million, ga su nan su Tsauna ta Girke, Allakiru 3,300,000 bai an kace su ba da hasun ba da 2,900,000 an ba da shaida nake na tabbata, Dogon Marke 2,200,000 bai an kace su ba da 200,000 kuma sun ba da, Dakwaro 100,000 kuma sun ba da, Adamawa sun riga sun ba da. Kai sai sun kazo ranar da an kace a bada kuɗin nan, wannan kwanakin da sun ka bada ayyuka a bada ba su zo sun zo. Yanzu daga cikin garuruwan nan da nake faɗa maka, yanzu misali in ka zo Kadiba cewa irin su jijjiraje da dare, ai da sun ka ci amsa kuɗi da ba su bada kuɗin da an ka ada musu ba, an kashe mutum biyu gare 4,000,000 an kace su bada jijjira, da sun ka ta heje ba su samu kuɗin ba mutum biyu sun kashe. Sannan sun ta heje irin su Atallawa sun zo hasun ba su kuɗi su ma. $200,000 payment din su wannan su bada garin Kwatsal, wanda na riga na hada muku tuntun lokaci 4,000,000 an kada musu sun bada 2,000,000, Walƙiya Sabuwa sun aza mata 1,000,000, Walƙiya Tsohuwa sun aza mata $300,000, Katuma $600,000 ha an biya wannan kuɗin na Katuma, garin Katuma an biya. Ni gai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani, kuma idan mutum zai karyata mai zai faɗi dalilin ƙarya billahi lazi ko mu je kotu da shi mai dalili. Saboda duk abin da zamu faɗe shi ne daga mutanen mu, abin da ya faru da mun kasance tsakanin mu da Allah. Kamar yadda na saba faɗi, ina faɗa muku muna faɗi ne domin gwamnati ta dauki mataki abin nan. A faɗa muta cewa abin da ke ciki. Sannan baran nan ho faɗa mutanen su kai duk garin da mun ka zo mun ka zama haraji mun ka ce za mu zo rana kaza, akwai radda ba mu zo ba. Sike sun wasa zuwa, sannan akwai wanda ya zaka jami'in tsaro ko dan sanda ko soja ya ce tunda za mu zo a zo a hana mu. Haka suka faɗa matsaya nan, da haka duk mai neman zaman lafiya ko shiga gona sai ya biya wannan harajin da 'yan bindiga ka ajiyewa.
Yanzu wannan lista ka ba mu ko kuma sunayen garuruwa da kace sun kai guda 50 da wani abu?
Ba sun kai ba guda 52 ne ga suna ganuna.
Kamar tsawon wani lokaci ne ake azawa mutane biyan waɗannan kuɗaɗe haka?
Ana faɗa maka abun da ya taso daga cikin sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu. Sati biyun ga duk garuruwan da suka haɗa tunda sun gano duk garuruwan ga da mun kalli su haka gabaɗaya babu inda za ka ga suka samu saniya guda. Ya kora go wanda za a fata babu shi, sannan in dokan mutane kona babu da haka sun dawo tun da ne dole sai kun rayu cikin wannan garin, to sai ku biya haraji ku zamana, in ba haka nan ba kau sai dai ku bar gari. Akan ba su samu kuɗi ba, ka tambaya ka ji sun ta idan karma jiya da dare, banda sun zo a jinjira sun ta idan karma jiya, ya aka yi kai jiya da daddare jiya da ran jiya a gen, kuma sun ka kai garin magirar kwari sun kai rufin masu mana idi shina nan cikin garin magira, duk kowa da suke garin babu da sai zo ya tamka mata. So wannan muna haɗi ne domin a zo a gyara, muna haɗi ne domin gwamnati ta ɗauki mataki.
Amma mun ji kwamishinan 'yan sandan Sokoto ya ce wannan batu fa duk labari ne kawai.
Ai kwamishinan 'yan sandan shi ke labari, wannan labari yake haɗi. Ni ba SA nake ba da ministry of police affairs na Najeriya, abin da nake haɗi ni kankara ba ina haɗi bane da yan taimaka musu security, kuma haɗin da muka yi tun da haɗi na muka yi dan duniya ta sani dan shugabanni su ƙara sani, ai shi yasa muke haɗi. A zo a gyara, in an gyara gobe za ka ji mu mai magana. Shekarar mu shida babu wata cikin karamin hukumar sa mai mun taba cewa babu da wata, ba ita ce priority din mu ba ko abin da muka ba hankali. Tsaro ne gaba gare mu, shi yasa muke magana tsaro Bello, ka ji mun ci gaban da ake muna.
To Honorable Idris Muhammad Gobir, bari mu duba matakan rufe wato hanyoyin sadarwa da aka yi a Sokoto. Kamar wani ci gaba aka samu, in har da akwai ci gaban ki?
Ci ba ne da aka samu. kamin wanda lokaci da system din mu yadda tsari yake da mu da tsakanin mu da mutanen mu da jama'an tsaro mukan buga wani lokaci mu ce ga su radda sun ka gada masu heta in sun ka kai kojin su an kai inda za a yi banna da za a asboci dabbobin mutane 100 ko 100 kaza a rage kila dauke 50 ko 30 da sauransu su cire misali saboda suna jin kila ko jama'an tsaro su inda zai sa a kashe mutane ko a jima mutane da yadda 50 ko 20 misali zai sa kila a rage abin su wuce sannan kuma wanda duk his muhimmanci idan an ji labari an ce yan bindiga sun taso suna gari kaza misali a ce za su tafi rambadawa tun daga nasara an samu labari ana yi hada mutanen rambada su buga waya cewa ga sunan sun wuce mashin kaza wannan mutane duk wanda annan zai zabura ya boye wasu su yi gajeji wasu su haye sama wasu su yi cikin dakuna su kulle su boye misali sai wanda Allah ya sa kaddarar a kashe shi ta kama da shi a kashe shi to yanzu da an ka dauki nace faɗa mini tun da an ka dauki nace duk da nasu sun zo zuwa su kai kuma duk abin da su yi fi sannan kuɗi da aka badawa na ransan haka aka dauka kuɗi su ce a zo wuri kaza a ce ko kuma su hawo mashin su tawo ai daga cikin da commissioner ke magana cikin magana mun ka tattauna da shi a yau ɗan nan daddare yau Lahadi ai mun yi magana akan cewa a'a waɗannan mutane mutanen gari na kila suka amsa kuɗi ko suka amsa kuɗi su kai da sunan bandit don su fata ni ce ba gaskiya bane ba rai ka hawo mashin da kansu su tawo cikin kananan duk garuta zaman birni su aje mashin din su ko 10 ko 15 ko 20 su zamna su sa a cross ko a mashin hada ana gina masu su ce magana da wannan kai kuɗi na kuɗi in ba ku da cikin kuɗi abin da a gare kun ka tara a amsa a ce shi za a ba da cikin kuɗi rana in ko ba ku da shi a samu wulakanci ko a nemi ainihin mutanen da da muhimmanci a dauka ta da su kauye sai kun kai kuɗin da kanku da ba sannan a sako su dawo to mu mutum da hada maka sani
to jami'an tsaro mun ji an ce babban hafsan hafsoshin Dakarun Najeriya wanda shi ma dan nan jihar Sokoto ne ya bada umarnin a kafa wasu sansanonin soji a yankin Goranyo domin tunkara wannan matsala gadangadan a yanzu anzu me yake ciki ne
tun da gaggaren iyaka inda an ka ce welcome to Sabon Benin daga Goranyo har zuwa cikin garin Sabon Benin kilometer 50 na da uku ko da gadbare in ga muku wannan magana ba dan sanda ba ko dan bulala ba hagani bile soja sai ka shiga cikin garin Sabon Benin dukkan inda aka kai babu ko guda ko dan bulala ko dan geza ba hagani bile dan sanda har ka shiga cikin garin Sabon Benin sai in ka zo cikin garin Sabon Benin sana ga kaga yan sanda su ko soji amma duk wanda ka dauka da hili suke kuma to sadda wannan abu ya faru ka hada min wani dan sanda ko wani na tashi ya tafi patrol ya zo ci yawo aiki ka dawo waɗanda an wuce lashi nan ci ba da labari na hakika na tsakani da Allah irin wannan da muka sani muka bada kuma duk yakin duniya system na duniya ya canza mu shahudi idan za ka je yaki waɗanda za ka yi ma yaki dole sai su shigo cikin wurin nan domin sai ka samu information da abin da za ka yi wannan wuri sannan abin da akai kuma su kamata a tambaya dan mu hadi mu ci awo lalle abu kaza ana yi na ga ma ko last program da muka yi da kai idan ka kamin abinci ka ce a kamin abinci in ci ni zan fada maka lalle ba na gode an kama abinci in ko ba kama abinci ka ce ka aiko an kama abincin nan zan fada ma ni ban ci abinci ba tunda ban gane shi ba to kana son mu kuma dinga hadin kariya don ni zan mu dinayin din gaskiya dole mu hada gaskiya domin gwamnati ta san girman na nuran nan kuma ta san waɗannan yankuna duk lokacin da muke sabon birni in ka cire mun garin sabon birni babu wani gari wanda ya kare yan bindiga kuma babu wani gari inda ba karshe control din yan bindiga yake ba kuma duk duru da za a lissa sami lokacin gaman nan sai ubangiji ba kauce ta lissa nan gari bi ko kila irin sulajin da sun jajirce suna tsare kansu yan banga adan da sauran wurare amma a fatura irin wannan duk garin da ka sani banda garin sabon birni cikin gari karamar hukumar ta kai karfin gari 300 zuwa 500 babu wani gari wanda wani yake cewa control din shi ne wanda ya karin bandis
honorable yanzu wani hali mutanen sabon birni ke ciki ne ganin dayawan su sun wato bar gidajen su suna nan wurare da dama ciki har da kasar Niger
wulakancin bara ba garin sabon birni ba ko cikin garin Sokoto akwai sabon birni wanda ka bara akwai gari guda gida guda sorry suna nan in ka shiga cikin Sokoto a gidajen yan majalisun tsohi kusa ga ainihin masallacin da jari da yayi wannan gida abinda a yan gudun hijira mace 96 a ciki kuma duk yan tsama ne kuma ba abinda suke cikin wannan wuri sai bara akwai wani bangare inda yan gata suke akwai wani bangare inda suka samu wannan ne banda mutanen mu wanda ka ji a fisi wanda sun ka tafi Niger da sauran su dan ruwa ba maganar Niger akai ba wanda an kai magana kwanaki wanda aka ce a wai mutanen da a ce musu kai mutum 10,000 ba ko 20 wai mutum 100 ne wannan magana ba za a ce ƙarya ce in mutum na so ya zo mutum ai mun ai nan gidan rumbi inda sun ka tsaya mutum nan adakwai nan dan gudun hijira me yasa ba su tafi share kwali ba me yasa ba su tafi dogon daji ba dan daji ba duk waɗanda wurare na inda yan gudun hijira mu suke da sabon bini kuma sannan mutum me yasa kuma da za a dawo ba su dawo ga sabon bini ba sun ka saki komawa ta Niger sun ka wuce sun ka dawo ta Lela sun ka tai a cikin garin sabon bini da ka magana da kai dan wani jira na da kai ko yan jarida ku zaki taimaka musu gaskiya ku dinga zo fara dauko suna kura gudu mana
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sa da kuma wakilin mu na Sokoto Muhammad Nasir Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanmu da wahaka barkanmu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na hadin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni ne naku Sadiq Abbas da nake gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku gyara zama domin sauraron yadda tattaunawar tamu za ta kasance a yau dai wannan shiri na dan gari ya lika wato garin Abuni da ke karamar hukumar Awe a nan jihar Nasarawa mun nuna ne fadar wato hakimin Abuni Alhaji Usman Adamu inda zamu bukaci ya bamu tarihin wannan gari da kuma al'adu da ma irin mutanen da suke wannan gari da ma irin kalubale da suke fuskanta da farko zamu so ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na Abuni
na sun sai da kuma wani kucin musu ana cikin tafiya sai wani ya ka da jiki da yaro akai gobe akai ban ya wannan ce yake ne gobe sai ya wannan ci don wannan ci sai suka kone garin gaba daya
tibi kenan
tibi
eh
yawa suka kone garin gaba daya sai Allah sa wani lokaci mutum tema ba kai ba kashe ba sai ya kone wurin da ne kawai haka ana nan su manya kuma da dawoi da shan lokacin zuwa abu guda ne a wannan kurkusa kenan sai ka fara kan cewa Allah biya ba mu yi zuwa sai to kuma muni ba mu tana ho ba
su zuwa kan kone wani sun kone a wai ni garin Awe ko kuma wani gari aka kona
a nan abu ne
nan abu nan aka kona to menene dalilin kona abu nan da suka
dalilin kona abu ne sun je sun ga rabu baro kan na da bai mutane kana sun je sun san bai sun zuwa sun tsare su a nan a karba sun je sun a tsare su a karba ko bai ko abincin da sun samu da ruwan mun ci kun ba na fuka a shayi su suka ga yana ba ga fa kai da yana ga mun hanyar nan na su kullu ku taimaka ka mana ku ba mun shi shi ne mun ci mun su karka ya ga bo ku so ne fito su ne su mallan nan sai har ni ma Allah da wannan lokaci ba kowa gida mata suna falama wurin gishiri maza kuma suna can wurin can ban mu sai yana cin shi fiya fo da ihu mara sun zo sun yi karin gaba ba da ma shi ba kowa ji ya ci wani har su kona wani gaba daya to ne suka ci tuwa wai wani ma sun zo ku fara yin tukunan na abu ne to suka yi kuma Allah sa su ma ta ne da ma su alƙawari ne sun yi da a hangon a wai ko ya fi cito bayan da ya kamata yi sai angon milina kuma mu kuma angon milina da angon ba da ɗaya ne a wani ne aka an ka kaurte masu gida masu gida mutum 41 sun suka zo abin suka shari to ba mun to dalilin abin shi ne har yanzu da suka zo sun share kuma sun sai wata kuma kan hausawa dukuna wa suna yi kuma suna yi amma ba haushi ne shi ne gaba da shi kuma idan suka zo don mu kaje ne sun tare shi ne na abin shi
na'am yanzu in na fahimce ka wato kaman jukunawa da hausawa katsinawa sai suke sarautar wannan gani na abin yanzu har yanzu
a'a ba har yanzu ba yanzu hausawa ne shi ba jukunawa
kenan asalin ku katsinawa ne dai kenan
katsinawa ne mu kakkanin mu duka katsinawa ne na da yawa kabilu
na'am
katsinawa da rago da gondola wala mala rigon dusna ne yanzu rigon shi Nafila ne duka suna ne.
To kamar yanzu wannan gari ya kai kamar shekara nawa da kafuwa?
Sai da kimanta ku zai kai kamar shekara 200 da wani abu.
A shi gari ne mai tsohon tarihi sosai.
Mai tsohon tarihi. Kuma lokacin da ana tare da wai ba mu da wani abin sana'a masana'anta sai ma ijuri
kamar su mutanen abu ne menene suka shahara akai kamar wace sana'a suka fi shahara akai
a wannan lokaci
har yanzu ma
har yanzu abin da ku shahara kai shine noma abin da ku shahara kai shine wannan lokacin akan mu muna noma matan mu kuma suna da bagiri
amma har yanzu matan suna gishirin ko kuma
ba mu da koriya
saboda ba shi ne ko kuma
ina nan amma ba amma yake ne mun ga mun sai da wani yanzu ya kan nan mu sai da noma kawai eh aje ne mun aje ne kawwa yanzu na ga noma ne da wannan ya dogo doya dawa masara shinkafa dukkan mun noma jira ayaba ko boma ne an kai ba shi ne mun daga mun da gaja yawa
kamar shin wannan gari yana da wani taki haka ko kirari haka da aka fi sanin shi ne shi
ya da mun kiran zaki shi da abun ne abun sai
to me yasa ake cewa abun ne abun ne sai
Allah lokacin da ana da baki shi aka ce in lokacin da shi yayi aka shirya kowane gari kadan 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 ku arura ku kan ji da shi rimi da shi Allah da shi Allah shi da shi inda duk yiri ga da sai ce ku arura mara kawai aka hada sa wa kuma to ga wani kuma da ne ka ce masu karfi sun da kowane ba shi kara fara na shi da ba kai ganin sai ko shi ne da bauchi ta ko zuwa kan ba ha ba ba kowane malama ma kan ba san shi bauchi ta zo su na duba na duba
za kai masa cin bauchi ken
eh ayi haɗu mu na duba ruwa sun ga sun ga abin da ce oh duka wani ya ta ko na gudu Allah shi ta fi kuma kwaya ina ko so na wani so shi
ko daga wurin ne ma aka samu sunan garin abu ne
nan garin abu ne
to kaman wani irin matsaloli ne kuke fuskanta wannan gari na abu ne
ma da galibin yawa yawa ba mu da hanya ba mu da ruwan sha sosai ba mu da asibitoci ga yara mun kana yawo ma da ba ku karanta daga shiya ba shi
ba ku da abun sadarwa na waya ke
ba shi ba shi samsa
yanzu kamar idan za ku yi waya yaya kuke
shi na fita wani kan gari sannan waya ko kuma mu zama mai bangare ta ne da su da ta ne kai ne ne kuma kana da kai din nan su da ta bani da wannan to da bayyana tafiya da wajen su ne na waya
to kamar shi batun makaranta asibiti hanya da sauran kalubale da kai magana kai shin kun taba gabatar da matsalan ku ga gwamnati domin ta kawo muku dauki
ara juhu mamun wannan amma ko mun ci mun yi gona ta ga mun yi ajuhu ma har yanzu mun san su da san abin ka mun ga ai ya kasancen na wai kusancin mun ce kawai da biyu na ci abin amma har yanzu ga shi mun ba mu san gaba ba yau
to me ne ku kanka ga gwamnati
a ce komai a gwamnati har yanzu mu amma yanzu ba mu da kowa a gwamnati
asali garin nan gari ne wanda Allah ya albarkace shi da dambun ma'adanai da ake zuwa ake tono shin kuna amfana da wani abu daga wannan arziki da Allah ya muku
muna yi tunanin ina ci muna sha akan wani arziki da Allah ya ba mu duk da zuwa sama nan garin da wannan rurrun muke yi
wai misali wai duk da irin wannan arziki da kuke da shi shin gwamnati ba ta ga dalilin da yasa da za ta kawo muku dauki ba tunda ana samun arziki a nan ana
ba mu sabin da mun kai gwamnati ba amma kan har mu wanda suna samun wannan arziki amma mu sun mu ga ba su kuma ba ma su arziki su ne su yanzu ne kuma fara ma ba arziki su ne mu ga ga kun fara mu
to madalla jama'a masu sauraron mu kwata kwata abin da yasa kake nan a tattaunawar tamu yau da hakimin abuni Alhaji Usman Adamu muna godiya matuƙa da wannan hira da muka yi da kai
to ni ma na gode da Allah kawo ku lafiya
a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri yake cewa sai mun mako
madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Corona virus, corona yunwa, corona tension gida-gida. Kima cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ce zaman gida, yau kuma ya koma na ƴan maza. Duk sababin corona virus yau ga da inji guri ɗaya.
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da adawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri